أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتين دي وچي مني كراتو هرزوا قرشن سورة الروم. الله يسعى البركة أتتين أبين دموك كرانتا يو إن شاء الله زامو شغتتين سورة لقمان. سورة لقمان ita ma sura ce makiya, tana karantar da waɗansu manya-manyan darussa guda uku. Abu na farko, magana akan wahadaniya ta Allah, kadaitakar Allah, hakkokin da suke kan bayi game da mahaliccinsu, hakkin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora musu su sauke a tsakaninsu da Allah kafin gamuwarsu da Allah. Abu na biyu, tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu manzon Allah ne. Abu na uku, hakkokin ƴaƴa akan iyaye. Yana daga hakkin ɗanka a kanka ka nuna ma ɗanka addini. Yadda iyaye suke da hakkoki akan ƴaƴansu, ta yadda idan ƴaƴansu ba su ba su hakkokinsu ba, zai zama sanadiyar azabtuwarsu a ranar alkiyama, to su ma ƴaƴa suna da hakkoki akan iyayensu, wadda idan iyayensu ba su sauke waɗannan hakkoki na ƴaƴansu ba, zai zama sanadiyar azabtuwarsu bayan sun mutu. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana jagoranci. Sai Allah ya ce,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الله مدعوك تنسرتي يا بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Waɗannan harufa guda uku malamin tafsirin Al-Qur'ani suna ce musu al-huruful muqatta'a. Waɗannan al-huruful muqatta'a malamin sun yi saɓani a kansu. Su waɗannan harufa wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani bayani ne zuwa ga mutane. Waɗannan harufa guda uku, da alifun, da lamun, da mimun, to wai su wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin Al-Qur'ani? Irin waɗannan harufa Allah ya bude farkon surori guda 29 a cikin alqur'ani da su wadansu malamai suka ce wadannan alhuruful mukabba'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah wadansu malamai suka ce a wadannan alhuruful mukabba'a sunaye ne daga cikin sunayen surorin da aka bude surorin da su jama'a mun fahimta ba ana cewa suratul sa'd ba ba ana cewa suratul qaf ba suka ce to kowace sura da aka bude ta da wani harafi daga cikin waɗannan alhuruful muqatta'a suran bayan sunan da take da shi wannan harafin shi ma sunan ta ne waɗansu malaman tafsiri suka ce a waɗannan harufa babu wanda ya san ma'anan su idan ba Allah ba waɗannan malamai idan sun zo fassara alqur'ani idan suka karanta waɗannan harufa sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika sai su ci gaba da tafsirin alqur'anin su waɗansu malamai daga cikin malaman tafsirin alqur'ani suka ce waɗannan alhuruful muqatta'a suna dauke da ma'ana abinda suke dauke da shi na sako zuwa ga bayi shine kalubale ne zuwa ga larabawa da sauran al'umma duka akan tabbatar musu da cewa alqur'ani magana ne na Allah waɗannan harufa da shi da su larabawa suke dora dukkan zancen su da maganganun su amma yau sai aka zo da waɗansu harufa daga cikin waɗannan harufa suka gajara riskan menene ma'anan waɗannan harufan wannan kalubale ne mai girma da Allah ya kalubalance su da shi akan tabbatar musu da alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah shehun musulunci shine ra'ayin malam Muhammad Aminul Shankidi a cikin tafsirin sa adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an malam Shankidi yace kuma yana daga cikin karina da zaka gane cewa waɗannan alhuruful muqatta'a ana bude farkon surorin alqur'ani da su ne domin a kalubalanci larabawa akan alqur'ani a kalubalanci dukkan mutane da alganu akan alqur'ani yace duk suran da aka bude wani wata duk suran da aka bude ta da wasu harufa daga cikin irin waɗannan alhuruful muqatta'a yace zaka samu karatun da ke biyo bayan harufan zaka samu jawabi Allah ke yi akan alqur'ani jama'a mun fahimta duk suran da aka bude ta da waɗannan alhuruful muqatta'a yace idan ka kalli karatun da zai zo a gaban harufan to zaka ga karatun yana bayani ne akan shi kansa alqur'ani darajar alqur'ani matsayin alqur'ani kansa da kansa jama'a mun fahimta Allah yace alif lam mim
ذلك الكتاب لا ريب فيه
الله
يسعد صاد والقرآن للذكر
قاف
والقرآن المجيد
ياسين
والقرآن الحكيم
malam shaidi yace duk suran da aka bude ta da irin waɗannan harufan to ana gama karanta harufan zaka samu karatun da Allah ke bude suran da shi yana ma mutane ne jawabi akan alqur'anin shi kansa da kansa jama'a mun fahimta Allah yace tilka ayatul kitabil hakim ai hadhihi ayatul kitabil hakim li'anna asma'al ishara yatanawabu ba'daha ba'da tilka ayatul kitabil hakim ay hadhihi ayatul kitabil hakim tilka ayatul lahi hadhihi ayatul lahi Allah yace tilka ayatul kitabil hakim wadannan ayoyi da muka saka a gaba gare mu zamu karanta Allah yace ayoyin littafin alqur'ani ne alhakim wanda yake cike da hikima gaba da bayan sun ji Allah babu wani littafi da aka mishi zubi aka yi bayani a cikin sa kamar alqur'ani Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da muke karantawa a cikin alqur'ani Allah ya ce ayoyin littafin alqur'ani ne Allah sai ya ce alhakim littafi ne da yake cike da hikima gaba da bayansa ta ko ta ina alqur'ani yana dauke da abubuwan mamaki na zanci wanda duk wanda ya karanta alqur'ani ko yayi tadabburin alqur'ani dole ya gamsu alqur'ani maganan Allah ne shi yasa duk fasahar larabawa aka kalubalance su da alqur'ani koda sura daya ta alqur'ani su kawo koda inna a atayna kalkausar su kawo sura kamanta amma ta gagara zuwa wallahi tallahi ba zai zo ba mu inkarin kowanne irin ilimi matukar na dauke da alkhairi amma zubin da Allah ya ma alqur'ani ilimin da Allah ya sa a cikin alqur'ani shiriyar da Allah ya sa a cikin alqur'ani ta dara tunanin duk wanda zai yi magana akan ilimi ilimin alqur'ani ilimi ne da Allah ya saukar da shi na musamman zuwa gaba Allah yake tilka ayatul kitabil hakim wadannan ayoyi da zamu karanta Allah yake ayoyi ne na littafin alqur'ani da yake cike da hikima hudan wa rahmatan lil muhsinin Allah yake kuma wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma jinkai ne rahama ne lil muhsinina Allah yake ga wadanda suke kyautata alakar su da Allah da wadanda suke kyautata alakar su da bayin Allah al ihsan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi malaika jibril malaika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da al ihsan yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine mataki na duk inda kake duk halin da kake duk mu'amalar da kake kana mu'amalar tattare da ji a jikinka Allah yana kallonka yana jin abin da kake yi kana kiyaye dokokin Allah a daidai wannan lokaci to ka kai martaba ta ihsani a wajen alakar ka da Allah ihsani tsakanin bayin Allah a tsakanin su shine kyautata mu'amalar su da ƴan uwan su kar kai alaka da wani a wajen mu'amalar ku a samu wata cutuwa ko wata tawaya ta janibinka akan abin da ya shafi haƙƙin sa kyautata wannan mu'amalan ana ce mata ihsani Allah sai yace hudan shi alqur'ani shiriya ne wa rahmatan alqur'ani jinkai ne lil muhsinina ga waɗanda suka kyautata alakar su tsakanin su da Allah suka kyautata addinin su tsakanin su da Allah kuma suka kyautata alakar su da bayin Allah ɗan uwa mun fahimta ko a cikin suratu ali imran yake cewa alladhina yunfiquna fis sarai الذين ينفقون في السراء والضراء الله يتي وإنهم مهتنين سوني وطن دسكي إنفاكي سكي تيمكا وارد دوكير سأكن باين الله في السراء الله يتي ألوكة دسكي دول ولا والضراء دكما لوكة دسكي تكين كنتي الله يتي دد هكا هكا سكي مطعوى سيتيمكا مباين الله دومين الأمر يهدانا أكتين أمينتي والكاذمين الغيب Allah yake kuma suna da kame fushin su akan bayin Allah wal afina alinnas suna da afwa tsakanin su da ƴan uwan su wallahu yuhibbul muhsinin Allah yake to Allah yana son masu kyautatawa irin waɗannan bayin Allah irin waɗannan mu'amala shine ake cewa ihsani tsakaninka da bayin ƴan uwanka ƴan uwa mun fahimta ko Allah yake hudan shi alqur'ani wani irin shiriya ne wa rahmatan kuma alqur'ani jinkai ne lil muhsinina ga waɗanda suke kyautatawa inji Allah Allah ya samu a cikin su alladhina yuqimuna salata Allah yace waɗannan muhsinai sune waɗanda suke tsaida sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bada zakkan dukiyoyin su yadda Allah ya shar'anta musu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yace sannan waɗannan mutane suna da yaqini a game da lahirin su inji Allah duk abin da za su yi Allah yace sun samu yaqini akan sha'anin kiyama e duk abin da suka yi sun san da akwai kiyama duk abin da suka yi sun san akwai takaya kaga sifan farko yuqimuna salat sun tsaida sallah mutumin da yake so ya gamu da Allah lafiya bai wasa da sallah bai wasa da sallah a addini sallah ita ce kamar math da English a wajen jarabawa idan ka ci sallah annabi yace zaka ci komai idan ka fadi sallah annabi yace ka fadi komai idan aka je au za a ma mutane au abinda ake fara bincikawa a cikin ibadar mutum, annabi ya ce sallah. Annabi ya ce idan mutum ya ce sallah, sallah ta yi kyau, annabi ya ce to duk sauran za a tura maka su ma ka hai. Annabi ya ce idan ka faɗi a sallah, babu abinda za ka ci a cikin ayyukanka. As-salatu imaduddin, as-salatu imaduddin, dukkan ibadodin nan malam mala'ika Jibril ake turowa ya zo saukar mana da shi. Wani ya samu annabi a hanya ya gaya mishi, wani wahayin ya same shi a masallacinsa ya gaya mishi, wani wahayin a same shi a hanya a gaya mishi, wani wahayin a same shi a cikin gida a gaya mishi. Da aka zo saukar da sallah, sai aka ce ya tafi ya je ya karɓo ta da kansa. Sallah ita ba a aiko ta za a yi ba. Sallah ita ta daban ce. Ita ta daban ce. Allah ya ce allazina yuqimuna salata, su ne suke tsai da sallah bisa ka'idodi da Allah ya sha'anta musu, bisa ka'idodi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su a kanta. Wa yu'tuna zakata, Allah yake kuma suke ba da zakkan dukiyoyinsu. Kaga an yi maganar sallah a wajen ibada, to da aka zo wajen dukiya sai aka yi maganar zakkan dukiyarsu. Abu na uku, Allah sai yake wa hum bil akhiratihim yuqinun, Allah yake kuma game da kiyamarsu, game da lahirarsu suna da yaqini, sun haƙƙaƙe cewa akwai sakamako a bayan wannan rayuwar. Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim, to irin waɗannan mutane Allah ce suna kan wata irin shiriya daga ubangijinsu. Allah ya turo kwale-kwale da zai cece su. Allah ce kuma sun shiga kwale-kwalen sun hai. Ulaika ala hudan min rabbihim, waɗannan bayi Allah ce suna kan wata irin shiriya daga ubangijinsu. Wa ulaika humul muflihun, Allah ce kuma waɗannan bayi su ne rabautattu, waɗanda za su rabauta a duniya da lahira baki ɗaya. Lafazin alfalahu shi ne rabautu wanda babu wani rabo a bayansa har abada. Idan mutum ya rabauta, rabautuwa a wajen Allah, to ya gamu da rabautuwa ta har abada, wacce kuma wannan rabautuwan ba za ta taɓa fuskantar wata barazana ba har abada. Ke shi yasa aka ce ay kad aflaha almu'minuna, Allah ya ce kad aflaha almu'minun, mu'minai sun rabauta. To duk inda ka ji lafazin alfalahu, rabautuwa ne, rabautuwan da bayi fuskantar wata barazana kuma har abada. Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim, irin waɗannan mutane Allah ya ce suna kan shiriya daga ubangijinsu. Wa ulaika humul muflihun, kuma irin waɗannan mutane su ne rabautattu a duniyarsu da lahirarsu. Allah ya sa mu a cikin su. To sai Allah ya ce
wa وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم.
Allah yace wa minan nasi, daga cikin mutane Allah yace akwai wadansu irin mutane. Man yashtari lahawal hadith, Allah yace wanda zai je ya sayo lahawal hadith. Lahawal hadith huwa kullu ma yalhi an ta'ati llahi an dhikri llahi anil khair, duk abinda zai dauke hankalin bayin Allah daga ambaton Allah ko da'a ma Allah, ko ya ɗauke hankalin bayin Allah daga dukkan wani ayyukan alkhairi, ana ce mishi lahawul hadith. Allah ya ce wa minan nas, daga cikin mutane akwai man yashtari lahawul hadith, wanda ke zuwa ya sayo lahawul hadith. Abdullahi dan Mas'ud, sahabbai suka je suka tambaye shi, suka ce mishi menene ake nufi da lahawul hadith. Ya ce na rantse da Allah, Allah da babu abin bauta da gaskiya sun shi. Ya ce na rantse da Allah, Allah da babu abin bauta da gaskiya sun shi. Ya ce na rantse da Allah, Allah da babu abin bauta da gaskiya sun shi. Sau uku ya ce musu huwal gina, wannan ayar Allah da ya yi magana a kan akwai masu sayan lahawul hadith yace ana magana ne akan kide-kide da wake-wake. Sai da ya rantsuwa sau uku, yace na rantse da Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi. Cewa da Allah yayi wa minan nasi man yashtari lahaw alhadith, daga cikin mutane akwai masu sayan yashashiyar zance wanda take kautar da mutane daga tafarkin Allah. Yace abin da ya shafi wake-wake ne da kide-kide da raye-raye a tsakanin mutane. Eh, ana ce mishi lahaw alhadith. Allah yace wa minan nasi, daga cikin mutane akwai man yashtari lahaw alhadith, wa'anda suke sayan irin kayan kide-kide da waƙe-waƙe, liyudilla an sabilillahi, domin su batar da mutane daga tafarkin Allah, su rikitar da mutane, su ɗauke hankalin mutane daga tafarkin addinin Allah. Allah yace akwai su. Abinda ake bukata a wajen samari na Alƙur'ani ko karatun hadisi, sai su samar da waɗannan waƙe-waƙe da za su maye waɗannan gurabe na waɗannan ayoyi da hadisai a zuciyar matasa. Abinda ake bukata a wajen 'yan mata na karatun Alƙur'ani da karatun hadisi, to sai a samar musu da waƙoƙi waɗanda za su maye musu gurbin waɗannan ayoyi da hadisai a cikin rayuwarsu. Liyudilla an sabilillah, Allah yace domin su batar da mutane, su kautar da mutane daga tafarkin Allah, maimakon a bar mutane akan doron shari'a, tafarkin da Allah ya tsara musu su gudanar da rayuwa a kai. Allah yace sai a samar musu da kide-kide da waƙe-waƙe waɗanda za su gusar da hankalinsu daga tafarkin Allah, bigairi ilmin. Allah yace kuma ba tare da wani ilimi dalili na shari'a da mutum zai dogara a kai akan wannan abin da yake yi ba. Waye take da ha huzuwa fadin nan ya udu ila sabilillahi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yastakidha huzuwa ayyatakid sabilillahi huzwan, eh zai dauki hanyar Allah ta farkin addinin a matsayin izini. Eh, ana kiran sallah yana sa kayan ki da kidansa da waki-wakin, ana sallah ya sa ayatun tsinsa a kunnen sa yana jin wakan sa yana jin kidansa, duk abin da ya shafi addini wannan shi ba damuwar sa bane. Allah yace ya dauko abin, ya sayo abin domin kautar da bayin Allah, dauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah. Allah yace kuma sai ya riki tafarkin Allah abun isgilin sa, ulaika lahum azabun muhim. Allah yace waɗannan bayi a sanar da su suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama. Ke suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama. Yanzu a cikin garin nan akwai waɗanda diloli ne, Lagos suke tafiya su je Ebo Nigeria din shigo da shigo. Eh, kai ka sani idan an kasa mutanen garin nan kashi 10, kashi 9 musulmai ne za su sayi wannan kasusuwa. Wata matar idan ba dun waɗannan dilolin ba har ta mutu ta ina za ta ga Nigeria din? To iya sana'ar su kenan. Da wannan yake cin abinci, da wannan yake biyan kudin makarantar ƴaƴansa, da wannan yake daukan tsawainiyar rayuwar iyalansa. Zai je shiga mota ya tafi Lagos ya je ya sari, iya abinda zai saro irin waɗannan kasusuwa waɗanda suke dauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah. Allah yake ulaika lahum azabun muhim, irin waɗannan mutane suna da azaba ta walakanci a ranar alkiyama. Wa idza tutla alaihi ayatuna, Allah yake kuma idan an karanta mishi ayoyinmu, ma'ana an mai nasiha, an mai wa'azi, ko an gaya mishi cewa wannan abin babu kyawu, Allah ya hana, wallahi mustakbiran, sai ya juya yana mai girman kai, inji Allah bai so ya karbi gaskiya. Dama annabi yace girman kai shine kin karban gaskiya da kallon banza wa mutane. Allah yace to koda an karanta mishi ayoyinmu, wallahi mustakbiran, zai juya ne yana mai girman kai, ka Allah ya sama'aha. Allah yace kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta ba, bai ji maganar Allah ba, bai ji narkon azaban da aka yi tanadi ma masu wannan mummunan aiki ba. Ka annafi udunaihi wa qaran, Allah yace kai ka ce akwai wani nauyi ne, wani toshiya ne a cikin kunnuwansa, duk abin da ake fadan bai ji. Allah yake fabashirhu bi azabin alim, Allah yake kai mishi bishara da wata azaba mai radadi da zai gamu da ita a ranar alkiyama. Allah ya tsare mu bayin Allah, da mun ji waɗannan abubuwa ko? Wa minan nasi man yashtari lahawal hadith, Allah yace daga cikin bayi akwai waɗanda suke sayan yashashiyar zance. Fassara mafi yawa da sahabban annabi suka ma wannan aya suka ce abinda ake nufi da lahawal hadith shine waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe, lidilla an sabilillah. Allah yace kuma manufar yin waɗannan waƙe-waƙen ko ta'asirin da za su yi a cikin al'umma shine su kautar da bayin Allah daga tafarkin Allah. Iya aikin da waƙa da kiɗa zai yi a cikin bayin Allah shine ɗauke hankalin bayin Allah daga tafarkin Allah. Ka san wani yadda kake gani ɗin nan sai ya ji waɗannan waƙoƙin tukunne ke samun hankalinsa ya kwanta mishi. Allahu akbar. Allah yace Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan
mathaniya taqsha'u minhu qulubu alladhina yakhshawna rabbahum.
Allahu akbar.
Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تميل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
ذلك هدى الله
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
الله يسلمك. Allah nazzala ahsan al-hadith, Allah yace Allah shi ya saukar da wannan mafi kyawun zancen ya kira al-Qur'ani ahsan al-hadith. Indai ka ji magana ne, indai ka ji abinda ake natsuwa ne, indai ka ji abinda hankalinka zai kwanta ne, Allah yace ni na saukar da ahsan al-hadith mafi kyawun zance. Allah nazzala ahsan al-hadith, Allah shine ya sassaukar da wannan mafi kyawun zancen Al-Qur'ani kitaban mutashabihan kitaban yushbihu ba'dahu ba'dan fil fasaha, littafi ne da sashi yana kama da sashi a wajen fasaha, irin abin da ke cikin suratul baqara na mu'jiza, irin wannan abin ne a cikin inna a'inakal kawn. Kitaban mutashabiha mathaniya, sannan littafi ne da yake shan tilawa a karanta a maimaita, Al-Qur'ani ne kawai baya tsufa a cikin zance. Wannan kadai ke nuna Al-Qur'ani maganar Allah ne, baya tsufa a wajen zance. Yanzu mutum sai ya zo ya karanta maka suratul nisa'i, kai kanka ka haddace suratul nisa'i, in ya fara karanta maka sai ya dauke hankalinka. Idan wani ma ya zo ya karanta maka sai ka ji karatun ya sake ta'asiri a ranka, to haka shi zaƙin Al-Qur'ani bai rabuwa har abada. Kitaban mutashabihan mathaniya, Allah ya ce taqsha'ir minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, fatun waɗanda suka yi imani da Allah, Allah ya ce yakan karkada, yakan raurawa, ikar jikinsu yakan tashi idan an karanta musu Al-Qur'ani. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, Allah ya ce fatunsu da zukatansu sai su yi sanyi in sun ji Al-Qur'ani, Allah ce sai su koma zuwa ga ambaton Allah. Allah ce zalika hudallahi ya hadibihi man yasha, Allah ce Al-Qur'ani ya dinga kadaka, Al-Qur'ani ya dinga sa jikinka na sanyi, Al-Qur'ani ya dinga baka natsuwa, Allah ce zalika hudallahi ya hadibihi man yasha, Allah ce wannan dacewa ce ta Allah da Allah ke datar da wanda yake so, Allah ya datar da mu. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, duk wanda Allah ya batar da shi, Allah ce bai da wanda zai ceto shi daga cikin wannan batan da yake ciki. To wani yana ganin abun nishadinsa, abun ɗaya da kewansa shine kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe. Allah yace wa idza tutla alayhi ayatuna, in kuma an karanta mishi ayoyinmu, walla mustakbiran, sai ya juya yana mai girman kai, bai son nasiha bai son wa'azi, ka Allah ya sana'a, Allah yace kai sai ka ji sai ka dauka bai taba jin wa'azi akan wannan abun babu kyau ba. Ka annabi udunayhi waqaran, Allah yace kai ka sai cikin kunnuwansa akwai wani toshiya da ya toshe shi wanda baya jin wa'azin da ake mishi. Fabashirhu bi azabin alim, Allah yace kamishi albishir, kamishi bishara da azaba mai radadi, ka gaya mishi akwai abin da zai biyo baya. Daya daga cikin abin da Abdullahi dan Abbas yace ina tsoratar muku da sauraron kiɗa da waka, yace saboda tsirar da munafirci suke yi a zukatan bayin Allah, duk wanda zai alakantu, zai kulla alaka da sauraron kida da waka, wallahi zuciyarsa ba za ta taɓa yin tsarki ba. Ba zai taɓa zama mai gaskiya. Domin Abdullahi dan Abbas ya ce suna tsirar da munafirci a zuciyar mutum yadda ruwa ke tsirar da ciyawa idan ya zuba a ƙasa. Cuta suke sawa a cikin zukatan mutane. Allah ya sauwaƙi, Allah ya tsare. Sai Allah ya ce
innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun min na'im khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa huwa al-'alim
al-hakim. Kunga uslubi irin na Al-Qur'an. Yana tafiya ne dama bainar targhib wa tahdhib. Idan aka yi magana akan abin da ya shafi mutanen banza da hukuncinsu, to salo na gaba kuma sai a zo mutanen kirki su ma da sakamakonsu. Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati, lallai waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka na ƙwarai, lahum jannatun na'im, Allah ya ce suna da aljanna, aljanna na ni'ima, inji Allah. Allah ya ce waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai, Allah ya ce mun yi musu tanadi aljannar ni'ima, da za mu sa su a ciki a ranar alkiyama. Khalidina fiha, Allah ce za su tabbata a cikin wannan aljannan. Wa'adallahi haqqan, Allah ce kuma alƙawarin Allah gaskiya ne. In dai sun yi imani, sun yi nagartaccen aiki, Allah ce makomarsu aljanna. Wannan alƙawari babu sabawa, inji Allah. Wa huwa al-azizul hakim, lalle Allah mai mabuwayi ne, Allah mai hikima ne, da ya tsara tsarin shari'a mabayinsa domin su yi tafiya a kai, su rabauta a duniya da lahirin. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce خلقت السماوات بغير عمد ترونها. الله shine wanda ya halicci sammai ba tare da wani madogara, wani gwafa, wani tsarnu da aka sa yake tokare ta ba, wanda kuke iya gani, inji Allah. Jama'a mun fahimta? Malam Shankidi yace khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, ai khalaqas samawati bighairi amadin kama tarawnaha. Allah shi ya halicci sammai ba tare da ya sa wani fila da ya tokare sama ya tsaye da ita ba, yadda kuke ganinta babu abin da ya tokare ta, to haka Allah ya tsere ita. Ka san a tsarin Allah, idan ya maka fada ya ce ma kar ka yi, ko ya maka umarni ya ce ma ka yi, to sai kuma ya nuna maka shi fa Allah ne. Yanzu ba abokinka ne yake hana ka wannan abin ba, yanzu ba wani ne a cikin halittu yake hana ka ba, sai ya tabbatar maka da cewa shi Allah da ya halicce ka, Allah da ya halicci waɗanda suka gabace ka, Allah da ya halicci duk abin da kake ganin ya fi ƙarfinka, wannan Allah shi ne ya maka umarnin ka daina, ko kuma shi ne ya maka umarnin kai. Zama mun fahimta? Idan akwai wani mai gidanka da kake jin tsoron sharrinsa, to Allah sai baka misali da shi ya ce ni ne nayi mai gidanka. Wannan shi ne tsarin Allah in zai ma mutum fada. To idan kuma mutum bai ji ba, to sai a faɗi hukuncin da za a mishi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, Allah shi ne ya halicci sammai ba tare da wani fila da kuke iya gani wanda ya tokare ta ba. Shankidi ya ce duk da ba ku ganin ma babu filan da ya tokare ta. Allah shi ya rike sama, shi ya tsaye da sama a sama. Baka ga yadda ya tsaye da tsuntsaye a sama ba? Imana, in kana ganin saman akwai abin da ya tokare ta baka gani, to tsuntsu fa. Afalam yarau ila tsayi fawqahum safatin wa yaqdibna ma yumsikuhunna illa ar-rahman.
إنه بكل شيء بصير.
Allah yake wai dan mai bayi ba za su diga kansu su kalle da tsuntsaye suke firewa a sama ba. Allah yake ka dubi yadda suke tashi suna kada fukafukin su wai kabib. Allah yake wani lokaci yake rike fukafukin su slow ko ba su yi. Allah yake su rike shi ba su hura shin kuma gashi suna lilo a sama. Ma yumsikuhunna illa rahman. Allah ce ba wanda ya rike su a sama in ba Allah. Allah mallan kana maganar technology kaje yadda Allah yake yin abubuwa. Eh kaje yadda Allah yake yin abubuwa. Wallahi malam babu karatu mafi alkhairi a duniya da za a ma dan adam kamar a karanta mishi waye Allah. Eh wallahi daga lokacin da ka fahimci Allahnka to rayuwa ka hautu dun mun tsira. Eh Allah ya kalli tsuntsaye yadda suke firewa a sama. A suratul Nahl yace ma yumsikuhunna illa Allah. Allah ya ce da kake ganin su a saman nan ni na rike su. Ko kuna ganin akwai wata waya sai daga kasa da ta tokare su? Babu ba. Allah ya ce to ni ne na halitta sama wanda babu tsarnu, babu wani gwafa, babu wata fila da ta tokare sama yadda kuke ganin ta nan. Allah ya ce haka ta tsaya. Wa alqafil ardi rawasiya anta mida bikum. Allah shine ya zuba duwatsu a bayan kasa su zama turke ma kasa. Anta mida bikum Allah ce don kar kasan ta dinga rawa da ku waɗannan duwatsu. Allah ce ka kalle yadda suka kafe kasa kafewa. Kaje ka tsaya ka kalli duk dutsen da ka sani kaje ka sashi a gaba ka kalle shi wannan dutsen iro waye abu. To waye zai iya rubuta tarihin dutsen lokacin da yake karami? Duwatsu sun kure tarihi. Duk abin da kaga ake ajiye shi a matsayin tarihi babu wanda yake sai ya ce maka dutsen tension nan ya san lokacin da bai wuce tsayin mutum ba. Babu shi. Babu shi wallahi. Amma ai ga dutsen nan. All right. Dauko shi aka yi aka zo abun aka kafa shi iro wayayi waye zai mabre baka ansa. Wallahi banda Allah ba wanda yake baka ansan wannan tunba. Wa'annan duwatsun da kake gani din ka je bayan gari ka ga dutse. Wannan dutsen dauko shi aka yi daga wani waje aka ajiye shi abun ko iro wayayi abun duk duniya ba wanda yake baka ansan wannan tunba. Yadda ka ganshi haka babanka ya ganshi, haka kakanka ya ganshi, haka kowa ya ganshi. Allah ya ce wa alqafil ardi rawasiya anta mida bikum. Ni ne na kafa waɗannan duwatsu a bayan ƙasa. Allah ya ce domin kar ƙasar ta dinga rawa da ku. Yanzu akwai abin da ke iya jijjiga ƙasa in ba ikon Allah ba? Babu shi. Allah ya ce wa batta fiha min kulli dabba. Sannan ya zuba dukkan jinsin dabbobi a cikin wannan ƙasar. Waɗannan dabbobi da suke tafiya a bayan ƙasa babu wanda yake sai ya iya sanin kididdigan su in ba Allah ba. Malam waɗansu dabbobin a sama su, waɗansu dabbobin a bayan ƙasa suke, waɗansu dabbobin suna rayuwa ne a cikin ƙasa, waɗansu suna rayuwa ne a cikin ruwa. Wa basa fiya min kulli dabba. Duk dabbobin nan da kake gani akwai wata dabbar, akwai wata akuyar da ake yin ta a wani kamfani ne? Duk awakin nan da ka gansu Allah ya yi su. Aya ce ko ba aya ba ce? Wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah yake kuma mu muke saukar da ruwa daga sama. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Allah yake sai mu tsirar da wannan ruwan fiha a cikin wannan kasan min kulli zawjin karim daga duk wani nau'in tsiro. Allah yake mai albarka mai ban sha'awa. Allah yake sai mu tsirar. Allah sai yake hadha khalqul lahi. To waɗannan duka halittun Allah ne ni nayi su. Fa aruni ma za ka laka alladhina min dunihi. Allah yake ni kuma ku nuna mun abinda wasu na suka yi inji Allah. Hadha khalqul lahi. Allah yake waɗannan duka ni nayi su kuma shi yi su ba. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Sana wa alqa fil ardi rawasiya an tamira bikum. Duwatsu wa basa fiya min kulli dabba. Dabbobi da Allah ya saka a bayan ƙasa haka ne ko? Wa basa fiya min kulli dabba wa anzalna minas sama'i ma'an. Ruwan sama wa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ciyayi amfani da yake tsira. Allah sai ya ce hadha khalqullahi. Wannan ne ni ne. fa'aruni ma za ka laka alladina min dunihi, ku nuna mini abinda wani yayi koma bayan Allah min dunihin nan har malaika Jibril ya shiga ciki. Fa'aruni ma za ka laka alladina min dunihi, Allah ce ku nuna mun abinda wani koma bayan Allah shi kuma ya muku a bayan kasa. Menene mala? Babu. Allah nan dai shi ne Allah, ko ka bi shi ko baka bi shi ba, shi ne Allah. Bayan shi babu. Ka nuna a bayan kasa wani abu da wani Allah ya yi wadda wannan abun ke amfanan ka a bayan kasa. Jama'a mun fahimta? Ka san idan mutum bai san Allah ba, sai kaga harkan technology ya fi ba shi sha'awa da burge shi a kan Allah. Wani ne aka ce maka ga wannan mutumin, shi ya kirkiro wannan JFM. Mutum na Saudiya kana Najeriya sai ku yi magana. Bayan an gama maka bayaninsa, kuma shi ya kirkiro jirgin sama ya yi lodi, mutum da kayansa a kwashe shi a sama a tafi da shi. Shi kuma mutumin da ya jirgin sama, zaka ce shi kuma ga wanda ya yi shi. Wanda ya yi shi idan ba yi da fasaha, shi zai yi fasaha? Duk wani burgewa da zaka ga mutum ya yi, to ka tuna Allah da ya yi shi. Likitoci suka ce hanyar jini da yake jikin ɗan adam, hanyar da jini ke bi a jikin ɗan adam, idan da za a ware shi a miƙe shi fili guda, tsayinsa ya kai mil guda. Hanyar jinin da yake jikin ɗan adam, inda za a miƙe shi kamar gari, tsayinsa ya kai mil guda. Ka dubi liquid da aka saka a cikin ido, da yadda ido yake kyaftawa, da kariyan da yake ba wa rayuwarka. Ka dubi fasaha. In ba Allah ba, akwai mai yin wannan abin? Babu shi. Babu shi. Kuma in baka da lafiya, shi ke ba da lafiya. Haka ne. Allah ya ce fa'aruni ma za ka laƙa alladina min dunihi, to ku nuna mini abinda wasu koma bayan Allah suka halitta a bayan ƙasa wadda a kai rayuwarku ta dogara. Allah ya ce ku nuna mini. Allah sai ya ce bal zalimuna fi dalalin mubin, Allah ya ce kai bari su dai azzalumai mushrikai suna cikin ɓatace mabayyaniya. Ma'ana ɓatace kawai, ba tare da an gina ta akan dalili ba, sun ɓata kawai sun ɓata. Amma ba tare da abinda suka rike koma bayan Allah ɗin nan yana iya musu wani abu na amfanarwa ko cutarwa ba ce. Ɓatace dai, ɓatace ta tabbata a kansu. Allah ya samu dace. To sai mu kwana a nan, sai wani sati idan Allah ya kai mu, sai mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah ya albarkace mu. Amin. Cikin tambayoyin da wannan mai tambaya ya rubuta, tambayarsa ta ƙarshe ita ce na san amsanta. Mutum ne ya saki matarsa saki uku a lokaci guda, shin za ta iya dawowa ba tare da ta aure wani ba? Za ta iya dawowa. Saki uku a lokaci ɗaya ko a kalma ɗaya, shika ɗaya ne a sunna. Mun gane ko? Idan mutum ya saki mace ya ce mata na sake ki shika uku, shika ɗaya ne. In yace mata na sake ki shika goma, shika ɗaya ne. In yace na sake ki shika dubu, shika ɗaya ne. Ibn Taymiyya ya ce idan ka kalli waɗanda suke shika uku a kalma ɗaya, kuma suke hukunta shika ukun a shika uku, yace akwai wani ɗan nau'i na rakaka a cikin sakin. Idan ka saki mata ka ce na sake ki, ta saku. Yanzu lokacin da ka sake ta nan ba matarka ba ce. Bai halatta ku sake kwana da ita a ɗaki ɗaya ba. Bai halatta ku sake keɓanta ku biyunku ba. To bayan ka sake ta kuma sai ka sake ƙara mata shika. Jama kun gane? Yanzu ka sake ta shika ɗayan ya wadata ta fita a aurenka. to na biyun kuma da ka kara mata a wannan lokacin matar ka ce kun gane magana yanzu nan daidai ne da ka je ka samu wata mata za ta tafi anguwa a hanya ka ce ka sake ta kaga ai shigan banza ka mata wannan matan da yanzu ka sake ta ai ta fita a auren ka na biyu da ka kara mata ka kara wa banza din ba matar ka bace na uku da ka kara wa banza din ba matar ka bace in kana so ka bata shiga na biyu sai ka dawo da ita cikin auren ka to yanzu ta dawo matar ka sai kuma ka sake ta amma ka sake ta ka kara mata shika ɗayan da ka mata kun rabu da ita yanzu baka da ikon saki kara mata shiga in kana so ka kara mata shiga dole sai ka dawo da ita cikin aurenka nan ne ta zama matarka amma ka mata shika uku rus to wannan babu dalili a shara jama'a mun fahimta ko saboda haka in aka mata shika uku shika ɗaya ne sayyidina Umar bulala yake eh idan ka ce na sake ki shika goma sai ce to tara bulala Allah ya samu dace wannan yace bashi da lafiya ne da shi da kansa kuma matsalar ma shine ba a fahimci ma me yake damun su ba har a yanzu saboda ka cike roko don Allah mu taya su addu'a Allah ubangiji ya ba su lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ya ba su lafiya wannan yake cewa suna neman aikin soja ne suna roƙo da mu da ƴan uwa duka mu taya su addu'a Allah ya ba su sa'a da nasara su samu muna roƙon Allah ya ba ku sa'a da nasara ku samu Allah ya ba ku sa'a da nasara ku samu insha Allah guranan alhamis muna da darasi a masallacin taliban za mu yi magana akan tuba zuwa ga Allah ranan alhamis insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu